الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar Alhamis ce da ta daidai da 9 ga watan Ramadan hijira na da shekara 1434 daidai da 8 ga watan Julai shekara ta 2013 18 ga watan Julai shekara ta 2013 wannan shine kasan na 85 daga cikin jirangiyar karatukan tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda muka yi watake da Al-Qur'ani mu'jizar mu'jizoji kadan daga tambayoyin da aka rubuto waɗanda za su iya samun shiga wannan na tambaya dangane da maganar da muka fara karatu akan ta je cewa kowanne da ana haihuwar shi ne a matsayin musulmi sai dai iyayen shi idan kristoci ne sai su ainihin mai da shi kirista haka kuma in ya kasance iyayen shi yahuda ne kuma buza sai su juya shi abin da nake fahimta a tambayar tashi yana cewa to idan wannan da ya zama ainihin wato shi ya taso cikin su ne to in ya rasu a cikin wannan hali menene laifin shi abin da nake fahimta dai a cikin tambayar tashi shine in yana karami ya rasu dashi kuma iyayen sun riga sun saka shi a cikin wannan addini na kristanci ai matukar bai balaga ba to koda sun saka shi a cikin wani addini koda ta hanyar yi mishi baptisma ne ko kuma wani abu har yanzu yana nan a yadda ya zo a wurin Allah musulmi ne kuma aljanna zai tafi insha Allah wannan yana magana cewa da gaske ne cewa bakan gizo na shanye ruwa wannan asali da yake mun girma a ƙasar Hausa kawai champi ne wanda Hausa suke abin nan duk wanda ya koda basic geography ne kai ka san ana iya nuna maka yanayin dan aka hada haske da ainihin zubar ruwa da wani yanayi sai kaga bakan gizo ya bayyana saboda haka bakan gizo wata halitta ce ta Allah madaukakin sarki wadda Allah madaukaki ya kanyo ta kuma malaman kimiya sun iya gano ta amma dai ba shanye ruwa take ba gaskiya wannan champi ne na Hausawa kawai wannan yana magana cewa idan mutum yayi aswaki sai zama a cikin aswakin akwai guggubin abinci tambaye dai da nake fahimta kenan kamar garin aswakin aswakin ya sa fito wani abinci in abincin ya wuce mishi babu wani abu babu komai insha Allah Allah ya kiyaye wannan kuma yana tambaye ko akwai karatun sahihul bukhari ina tsammanin kamar tambayar tin taje ce a karatun bukhari kullun a yadda muka tsara akwai shin Allah sosai dai matsalar da take faruwa ɗayan abu biyu ne ko dai hadari ya taso ko ayi ruwan sama so da dama ko hadari naga ana walƙiya sai in huwa ya cewa ba za a yi karatun ba saboda ina tunanin bayan kasantuwar karatun da daddare ne wasu daga nesa suke tahowa a ce an yi karatu an tashi 10:30 ko 11 to kuma ga hadari ya taso ko makamantan haka ko kuma a zo a fara a tashi a gurguje duk waɗannan suna daga cikin abubuwan da nake kaucewa na biyu akwai ranar da naje daidai lokacin da ya kamata a ce an fara karatun ma sai na gaba su gama sallar tarawihi ba saboda haka sai na kaɗo mota ta ko tsayawa ban yi ba sai na wuce kawai sai na ce a yi musu magana cewa su rinka ainihin wato daidaita lokacinsu da gwargwadon yadda za mu ainihin da gwargwadon yadda za a yi abin nan din a karatu din sallar tarawihi ko raka'a ɗaya suka yi shikenan ya zo su ɗage ta sai su batta sai 11 dare za su iya yin ta shikenan kawai don su yi komai a tsanake wato a Najeriya ne za ka ga ake al'amura da watan azumi a tattakura jama'a amma za ka ga cewa duk kasashen duniya kuma abin da suke din shi ne dace ana yin abubuwa ne na ainihin azumi da ibadoji duk a tsanake ake yi a kira sallar magariba sai a bada tazaran minti 15 zuwa minti 30 sannan a zo a yi sallar magariba sannan daga wannan lokacin da aka yi sallar magariba sai kuma a bada tazara ta awa ɗaya sai a zo a yi sallar isha to kun ga tunda ya kasance mu muna hadawa da sallah din ta isha da sallar tarawihi da karatun to da sai mu dubi sallar isha farilla ce ba za mu iya rage ta ba sallar tarawihi ita ce za mu iya ragewa don haka gurgurdan abin da ya samu kawai sai a abin nan sai a gudanar da shi wannan ita ce shawarar da muke bayarwa wani kuma ya rubuto tambaya ne dangane da ainihin cewa wani ya je karatu garin da ba garin su ba abin da nake fahimta wato jihar da ba ta su ba sai ainihin wato ya samu kanshi a cikin matsalar kuɗi sakamakon haka sai je aka yi mishi takardar ƙarya ta indigene wanda ke nuna shi dan asalin wannan jiha ne kuma aka je aka ainihin yi mishi jarabawa aka tantance aka tabbatar da cewa shi dan jihar ne sakamakon haka ya rinka cin scholarship na wannan ainihin wato gari ko na wannan jiha har ya kammala karatu tambayar shi ita ce gashi yanzu har ya kai ga samun wannan certificate ko ya halatta ya ci gaba da amfani da wannan certificate din ya halatta ya ci gaba da amfani da certificate din sai dai abin da yayi wancan wanda ba daidai ba to dole ne ainihin ya gyara shi ya tuba hanyar gyarawa ta farko shine ya samu ya maiwa da wannan jiha kudin ta na biyu sa'annan kuma ya ainihin istighfarin abin da ba daidai bane jama'a wannan matsalar tana da matukar muhimmanci saboda ta kai manyan malamai irin su Ibn Baz da irin su Malam Ibn Jibril duk sun tattauna ta akan rashin halaccin waɗannan abubuwan musamman a kasashe irin nasu waɗanda suke ganin komai yana tafiya daidai to a kasashen mu muna fatan mu ma abubuwa su tafi daidai dan haka karkai abin da ba daidai din ba insha Allah ta'ala dan fata muke Allah madaukakin sarki ya kawo mana yanayin da al'amura za su gyaru na'am 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 haka to abinda nake fahimta a dokar kasar a yadda naji suna ta tattauna ta yan majalisu ko zuwa makon da ya wuce ta tashar AIT parliament ta sanya shine ina ne ake danganta mutum ana danganta mutum ne a inda aka haife shi saboda haka idan kai bai rabe ne ko inyamuri ko benefit sai aka haife ka a kasar Hausa ko kasar Fulani ko jihar su nan ne jihar ku abu na farko shine a dokar kasar in aka haife ka za a baka takarda haihuwa ita ce ake kira birth certificate sannan in ka balaga kuma sai a je a amfani da wannan birth certificate shi kuma sai a ainihin baka indigene anan ba tare da lura da addinin ka ko kabilar ka ba ina fadin yadda dokar kasar ta tsara ni to shikenan kaga a wannan halin kai yanzu dan jihar Kaduna ne in a jihar Kaduna aka haife ka kai yanzu dan jihar Kano ne ko Sokoton anan aka haife ka iyayenka da suka fito daga ainihin jihar Taraba ko suka fito daga jihar Oyo ko jihar Osun su kuma su ne 'yan wannan jiha to kai kuma sai ka zo sai kai amfani da iyayenka 'yan can ne sai kuma ka je can sai ka sake neman indigene kuma aka baka da kuma aka baka sai ya zama kana cin moriyar wancan kuma kana cin moriyar wannan irin waɗannan fatoyin ne su Ibn Baz ba sa amsa su sai su ce suna son su samu clarification tukuna daga yaya ne dokar kasar don dokar kasa ba a wasa da ita sai wanda ta saba wa Allah yaya ne dokar kasar ta hukunta shin ta hukunta mutum ɗaya zai iya zama dan jihohi biyu idan ta hukunta haka to kenan tana nuna babu laifi a ƙarƙashin wannan sai suka yi debate akan ina matsayin mace fa wadda yake ita 'yar jihar Kano ce sai ta auri dan jihar Sokoto shin za ta dangantu ne zuwa ga jihar Sokoto ko kuwa za ta dangantu ga jihar Kano ne ko kuwa za ta dangantu ga inda ta zaba sai da duk suka tattauna waɗannan abubuwan ni ba lawmaker bane bani daga cikin 'yan majalisu tattaunawar duk a talbijin ne nake zama nake kallo kuma ƙarshen tukatukan su ban san inda suka kwana game da waɗannan matsalolin ba amma dai amsar irin waɗannan tambayoyin shine hakikanin al'amari jama'a manyan malamai irin su Ibn Baz da irin su Ibn Jibril sun bayar da fatawar cewa duk abin da aka tsara na ƙasa in ba ya saba dokar Allah ba sai ka gudana akan shi to kuma gudana akan shi din nan to shine ainihin abin da zai tabbatar da halacci ko haramcin abin da ka aikata na rashin gaskiya ko kuma na gaskiya Allah ya sa kun fahimci tambaya a dungule saboda haka in ya zama dokar ƙasa idan da wani constitutional lawyer to wannan ya rage mishi shine zai interpret muku wannan section of the constitution shine idan dokar ƙasa ta yarda yanzu kamar ni iyaye na daga jihar Kano suke amma ni anan aka haife ni dan haka ko so ɗaya ban taba cewa ni dan jihar Kano bane babu wata takarda ta da take karanta cewa ni dan jihar Kano ne ni dan jihar Kaduna ne dan karamar hukumar Sabon Gari na aka haife ni iyakar ta kenan dan haka ni yanzu ba wata takarda da nake yadda dillin tsi duk abin da zan rasa na yadda in rasa shi akan lallai ni dan jihar Kaduna ne. To kuma in dokar kasa ta bada izinin kuma kamar ni yanzu in zama dan jihar Kano saboda iyayena daga jihar Kano suke. To kuma shikenan kaga babu laifi. To amma in dokar kasa bata amintu mutun daya ya dauki ainihin wato indigenous guda biyu ba, to kaga kuma wannan sai ka kiyaye. Ina fata an gane. Abinda nake kira zuwa ga musulmi shine su yi kokarin gano abin da yake daidai a irin wannan don mu kiyaye. Domin duk kasar da zaka je kaga ta baka sha'awa, to daga bin tsari ne abin yake baka sha'awa. Misali yanzu duk dan Saudi Arabia tun yana yaro zai saba da yawo da national ID card. Domin in wani abu ya faru ta nan za a iya gane menene kaza kaza. Don haka ko karo akai a mota a Makka ko a Madina ko a yankin Saudiya, sai ka ga nan da nan da zaran dan sanda akwai kalmar da ya faɗa shi ya gane kawai sai ciro indigen sai abin nan national ID card sai ya nuna, to yana nuna shi dan ƙasa ne. In kuma ba haka ba sai a ce ina bitaqar shi, ina takardar shi wadda take nuna an bashi izinin residence permit, wato shi ya zo zama ne kawai, ko kuma ina takardar da take nuna shi dalibi ne ko ma'aikaci ne ko makamantan haka, da gurgurdan yadda abin ya hukunta da haka suke, sai ya zama suna gudanuwa a bisa tsari wanda yake kowa yana sha'awa. Me ya hana mu ma ba za mu gudanu akan waɗannan tsare-tsaren ba. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya gyara mana ƙasar mu Najeriya, kuma Allah madaukakin sarki ya fitar da mu daga duk abin da zai sanya mu mutarsasu zuwa ga yin wani abu wanda ba daidai ba. Idan ba a manta ba, a jiya mun karanta aya ta 172 zuwa 173 daga cikin jeren giya ainihin ayoyin suratul Baqara, wadanda waɗannan ayoyi suna ɗauke da hukunce-hukunce na halal da kuma na haram. To shine nake so insha Allahu ta'ala malam ya sake biya mana waɗannan ayoyi domin sai mu dawo sai mu sake fassara su, sannan mu ƙarasa tattauna hukunce-hukunce da muka fara daga cikin tafsirin al-Imam al-Qurtubi. Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Malam bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم.
Allah madaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi yana tabbatar mana da cewa haƙƙin halattawa da haramtawa a hannun shi yake. Hatta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama dan aikin Allah ne a cikin abin da Allah madaukakin sarki yake faɗa mishi. Domin a cikin wani wuri a Qur'ani Allah cewa yake walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin. Manzon Allah da kanshi da zai kirkiri ƙarya, Allah ya kiyaye. Ya danganta ga Allah, Allah yake nuna cewa ba zai kyale shi ba. A ƙarƙashin haka ana tauna tsakuwa kenan dan aya ta ji tsoro. Jama'a, waɗannan ayoyi a cikin su Allah madaukakin sarki yana tabbatar da kadaituwar shi dangane da kafa shari'a, cewa shi kadai yake da haƙƙin kafa shari'a. A can baya Allah madaukakin sarki ya kirayi mutane baki daya, ya bayyana musu cewa duk wani abu wanda yake ya halatta shi kuma mai tsarki ne to su ci. Anan kuma sai Allah madaukakin sarki ya keɓe mu'minai a inda yake ainihin cewa ya ayyuhal ladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ya ku mu'minai, ku ci abubuwa masu tsarki daga cikin arzikin da muka baku. Washkuru lillah, sannan ku gode wa Allah. In kuntum iyyahu ta'buduna, in dai da gaske Allah kuke bautawa, to ku rinka cin abubuwan da Allah ya halatta daga cikin arzikin da ya wadata ku da shi, kuma kuna gode mishi. Inna ma harrama alaikumul maita, kadai abin da Allah ya haramta muku shine mushe. Waddama, Allah ya haramta muku jini. Walahmal khinziri, Allah ya haramta muku cin naman alade. wama uhilla bihi li ghairillah, sannan kuma duk abin da aka ambaci sunan wani wanda ba Allah ba wajen yankan shi, Allah ya haramta muku shi. Faman itturra, amma wanda ya shiga halin larura ko kunci, ghaira baghin, ba da nufin ganganci ba, wala adin, ba kuma da nufin ainihin ya maida abin dabi'a ba, fala isma alaihi, to babu laifi gare shi idan ya ci mushe ko ya sha jini ko ya ci alade ko ya ci abin da aka yanka ba da sunan Allah ba. Inna Allah ghafurun, Allah mai gafara ne, rahimun kuma Allah mai rahama ne. Wato duk wanda ya shiga halin kunci ko larura har ta kai shiga ya ga cewa zai halaka, ya ci ainihin waɗannan irin abubuwa, Allah madaukakin sarki ya yafe mishi kuma Allah ya yi mishi rahama. Waɗannan ayoyin idan muka manta ba, da muka gama tattauna fassararsu ko ajiya, sai muka koma cikin tafsirin al-Imam al-Qurtubi, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi, a inda al-Imam al-Qurtubi ya fara tattauna mana ainihin waɗannan matsaloli ɗaya bayan ɗaya. Wani abin sha'awa shi ne, da a ce karatun littafin tafsirin Qurtubi muke jama'a, wannan kadai ya ishe mu tafsirin bana, domin wannan ayar kadai Imam al-Qurtubi ya fitar mata da darussa guda 34 tsakanin matsalolin nahawu da matsalolin tauhidi da matsalolin fiqhu, waɗanda su ne asalin makasudin rubuta wannan littafi. Idan ba ku manta ba, a jiya mun fara tattauna daga cikin waɗannan hukunce-hukunce, muka ji cewa duk da Allah madaukakin sarki anan ya takaita abubuwa hudu, amma kuma Qur'ani ya zo ya ƙara, ina fa'in hadisi ya zo ya ƙara, sannan kuma a cikin Al-Qur'ani ma an samu ƙare-ƙare. To sa'annan sai muka zo muka fara tattauna wata mas'ala, cewa kenan wannan yana nuna Qur'ani yana iya zuwa da wani hukunci, sai a samu sunna ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sai ta zo sai ta ƙara fadi ko ta rage fadin da Qur'ani ya zo da shi. Malamai sun hadu akan haka, sai dai abinda malamai kuma suka ce, bai halatta Qur'ani ya faɗi wata magana sai a ɗauko wani hadisi wanda yake mai rauni, sai a rage ƙarfin wannan magana ko kuma a ƙara faɗinta ba. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. A ƙarƙashin wannan muka ji cewa kifi idan ya mushe ana iya cin shi, haka nan fara idan ta mushe ana iya cin ta. To fara sai ka haɗa ta da duk abin da yake jinsin ta ne na fara, kamar irin waɗannan ainihin fiti-fiti da sauran waɗannan ƴan ƙwari waɗanda suke fitowa lokacin ruwa, da ake kiransu shinge da makamantansu, dukkansu suna ɗaukar hukuncin fara ne, dukkansu ana iya cinsu ko da sun mutu. Ina fata an gane. To sa'annan sai kuma muka sake tattaunawa dangane da abin da ya shafi jini. Shi kuma abin da ya shafi jini muka ji cewa dukkan jini wanda yake mai kwarara, to an haramta a ci shi. Muna kira zuwa ga ƴan uwanmu mahauta su ji tsoron Allah game da wata ɗabi'a da muka ga an ƙirƙiro ta daga baya-baya ɗin nan, shine sai a tafi kwata sai a je a tari jini, sai a je sai a samu sai ainihin a sanya shi a faranti sai ainihin daskare. Idan ya daskare shikenan sai kaga an je haka ana ainihin dafa shi, ana kawo manja ko man gyaɗa da magi ana barbadawa. Wannan haramun ne jama'a. Dabara ta cewa wai an daskarar da shi, a'a, ai jini ne mai gudana, bai halatta ba. Amma irin wannan jini da za a yanka akuya ko tinkiya a ga ya makalkale a jikin wurin yanka, ko kuma idan yana makalkale a jikin jijiyoyi ko nama wanda an yi iya kokarin wankewa bai wanku duka ba, wannan malamai sun tabbatar da cewa babu laifi akan haka. Haka nan daga cikin nau'in halittar jini, hanta jini ce amma ta halatta a ci. Haka nan sai fama jini ce, ita ma ta ainihin halatta a ci. Waɗannan suna daga cikin abubuwan da malamai suka hasaso dangane da cewa jini ne amma kuma nassoshi sun zo sun halatta su, ko kuma mussa ne amma ainihin wasu shari'o'i da aka samu a cikin hadisai sun ainihin halatta su. Sai kuma mu sake dawowa kan mushe. Dangane da abin da yake mushe jama'a, mun ji cewa cin mushe haramun ne. To amma abin da ya shafi amfani da mushe fa, amfani da mushe ta wajen naman shi bai halatta ba, amma ta wajen fata da gashi da kashi da kofato duk wannan ya halatta. Ina takaito mana hukunce-hukuncen ne. Misali yanzu akuya ta yi mushe, za a iya cire fatar ta a je a jeme ta, ita fatar. Matukar aka jeme ta, to za a iya yin takalmi, za a iya yin belt, za a iya yin duk wasu abubuwa na jaka da amfani da sauransu. Kuma wannan takalmi da aka yi shi da ainihin fatar mushe, koda ya kai za a yi sallah da shi ko za a yi da belt din babu komai. A ƙarƙashin haka abinda na ga wasu sojoji da jami'an tsaro da ƴan gayu suna yi, sai kaga mutum ya zo yin sallah sai zaro belt din sai ya ajiye, wai yana tunanin cewa mai yiwuwa fatar mushe ce, mai yiwuwa fatar ta kare ce ko ta alade, wannan aikin kuskure ne. Matukar fata ta kai a yi takalmi da ita, matukar fata ta kai har an yi belt da ita, to an je mai ta. To kuma ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ayyuma ihabin dubiga faqad tahura, duk fatar da aka je mai ta to ta tsarkaka. Fata kare ce, fata alade ce, an yanka da sunan Allah ko ko murde dabba aka yi, matukar dai ita fatan nan an je mai ta, to shi kenan ta tsarkaka. Shin wajen tsarkakuwarta an shardanta cewa sai an yi da bagaruwa ko sai an yi da ruwa? Ba sharadi ba ne. Abin duk da aka sa wajen jimar fata, aka gyara ta, aka cinye karninta, ta zama ita fata ce kadai, shi kenan. Don haka duk wani jami'in tsaro, soja ko dan sanda ko custom ko immigration ko makamantan haka, ko kuma duk wani dan gayu wanda ya sanya bell a kwankwasan shi, idan ya zo yin sallah, to ya halatta zai iya yin sallah da wannan belt din. Sai dai ina faɗin wannan hukunci, ina son ka bambance tsakanin sanya belt da kuma damara. Yawa damara daban, wadda ita za ta bayyana a tsakiyarka da belt ka yi ta ko da menene, hukuncin ta wannan daban. Yanzu muna magana ina hukuncin ka yi sallah da belt din, ta iya yiwa ma doguwar riga ce a jikinka, amma wandonka ya zama wando ne mai botir wanda har ka sa belt a ciki, to ba sai ka zare ba. Ko kuma kana tare da wata yar jaka haka wadda yake kana sanya kudi a jiki, sai kaga galibi gayu in yazo zai sallah ko wani jami'in tsaro, sai ga ya zaro wannan yar jaka saboda wai ta fata ce, bai san fatan mecece ba ce. A koda fatan mecece, ko fatan miciji, ko fatan mesa, ko kasa, ko fatar kada, ko ta mecece, ayyuma ihabin dubiga faqad tahura. To kuma abinda nake so ka gane shine, ai ba zai yiwu ai jaka da ita ba inda ba a je mai ta ba, ba zai yiwu ai takalmi da ita ko ai bell da ita ba in ba a je mai ba. Dan haka kowanne jami'in tsaro ya kwantar da hankalin shi, yayi sallar shi da bell din shi a kwankwaso, ko kuma yayi sallar shi da wannan jaka ta kudin shi a jika, babu laifi insha Allah. Ya kai ma matuƙa yanzu zaka ga cewa wasu tufafi dake zuwa daga wasu ƙasashe, zaka ga kamar coat ko wata riga ta gayu haka, sai ga an yi mata ainihin a daidai wajen hannunta, sai ga an sa fata, ko kuma rigan ma ta zama gaba ɗayanta ta fata ce. Matuƙar dai har ta kai an yi rigar da ita ko an ka amanna, to yana nuna an je mai ta. Don haka ɗan uwa, babu laifi insha Allah. Addinin musulunci addini ne mai sauki. Wani hadisi da suke kafa hujja da shi cewa ai ba a amfanuwar komai daga jikin gawar dabba ko makamantan haka, wannan hadisi lafazin shi yana cewa la tantafi'u min al-maitati bi shay'in, kar ku amfana da komai na jikin matattar dabba. Wannan ainihin hadisi bai inganta ba. Haka nan ɗaya hadisin da ke cewa la tantafi'u min al-maitati bi ihabin wala asab, kar ku amfana da komai na jikin wata gawar dabba, fata ko jijiya ko makamantan haka, duk bai tabbata ba. Dan haka jama'a, idan ainihin dabba ku kiyaye, aka ainihin iya zare fatata, za a iya zuwa amfani da ita ko ta mutu. Haka nan kofato da ke kafa, haka nan kaho, haka nan abinda suke kira ivory, abin nan haure kamar irin na giwa da sauransu, duk babu laifi za a iya amfani da su. Haka nan kashi, a ce ainihin an zazzare tsokar sai a fitar da kashin, sai a je a gyara shi, sai a je a yi tangaran da shi, duk za a iya amfani da shi. Har liman ma zai iya cin abinci da shi insha Allah ta'ala, babu laifi a ƙarƙashin wannan. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Sa'an nan sai kuma malamai suka sake tattauna wata matsala dangane da cewa idan aka samu taguwa, sai ainihin wato aka soke ta kamar raƙumi, sai aka soke raƙuma ta mace, aka samu saniya mace aka yanka, ko aka samu akuya ko tinkiya mace sai aka yanka, amma kuma sai aka je aka samu ɗa a cikinta, ɗan kuma ya mutu, to ina hukuncin cin wannan ɗan? Ɗan tayinta kenan. Malamai suka ce ya halatta, a nan shi ya bi yankan uwar shi, yankan da aka yi wa uwar shi ta mutu, to shi kuma ya mutu, shi kenan ya halatta, kawai sai a gyara shi sai a ci. Ba wai lallai a ba yara ba, a ku kanku manya za ku iya cin abinku, babu laifi insha Allah. Allah madaukakin sarki ya taimaka. to sa'annan sai kuma gashin dabba da sauran makamantan ire-iren waɗannan duk babu laifi koda ainihin ta mutu. To sai wata mas'ala ita ce idan bera ya fada cikin ainihin wato kaman manja ko man gyada ko makamantan haka. Malamai suka ce idan har ya kasance ya fada ciki ne ainihin wato bera in ya fada cikin mai to yana samun kanshi a hali biyu ne. Ko dai ya zama a lokacin da za a ciro shi beran yana da ranshi, ya fada cikin manja sai aka same shi sai aka ciro shi da ranshi, malamai suka ce wannan manja yana nan mai tsarki ne, yana nan mai tsarki, ya rage in kana kyama wannan kuma wani abu ne daban. Amma ka bari a rabka miya da shi a sha kai ba za ka sha ba, to kuma wannan kai dan gayu ne ko kuma kai likita ne ka yi boko ka san cuta bacteria kaza. Amma shi kuma wanda bai baya an rabka mishi miya da abin shi ya sha halal a shari'ar musulunci. Ina fata an gane. To amma idan bera ya mutu sai malamai suka ce in ya mutu a cikin wannan manja, manjan kuma narkakke ne, to sai a jefar da shi beran da kuma ainihin manjan. Idan ko ya mutu a cikin manjan da ya zama manjan ainihin daskararre ne ko man gyada daskararre ko kakidi ko wani abu daban daskararre, to sai a cire shi wannan ainihin bera a jefar da shi, sai kuma a yadi iya inda ya kwanta sai a ainihin zubar, sannan sauran kuma sai a yi ainihin amfani da shi. Ina fata an gane. To sai kuma bayani dangane da wasu mas'aloli waɗanda suka biyo bayan ire-iren waɗannan. Daga cikin waɗannan mas'alolin aka ce mutum ne yana cikin dahuwan nama, ina fatan kun gane wannan da kyau, sai wata dabba kamar wani tsuntsu haka fiyu sai ta wo mashin lera sai ta fada cikin tukunya cu ita ma sai ta buta. To kaga dai ita baka shakka cewa ta mutu, ba za ka ci ba. To ko ta haramta maka naman ka? A naman kana ka zuba kaji ane maka tarfe su. Sai wani tsuntsu ya taho tantabara a guje sai ta fada cikin tukunyar, kawai ita ma shikenan sai ta bi sahu sai ta soyu, ita kaga za a cire ta. To tambayar ita ce ko ta bata maka wannan naman naka? To nan ne inda malamai suka yi sabani, saboda dukkanin dalilan dalilai ne na fahimta, babu dalili wanda yake ainihin na ainihin nassi. Gashi abin da yake waqtulifa idza waqa'a fil qidri hayawan ta'irun aw ghayruhu famata farawa ibn wahab an malik annahu qala la yu'kalu ma fil qidr. Imam Malik yace sai a zubar da wannan ainihin miyar gaba daya da naman da take ciki. Waqad tanajjasa bi mukhalatati al maytati iyyahu, Malik yace saboda wannan ainihin naman naka na asali ya lalace ya zama najasa saboda ya hadu da ainihin mushi. Wara ibn Qasim al ibn al Qasim anhu annahu qala yughsalu al laham wa yuraqu al ko wa yuraqu al marq. A wata riwaya Imam Malik kun ji fatawar shi yace sai a zubar da miyar da naman gaba daya ko. A wata riwaya dan Qasim yace Imam Malik yace sai a kwashe asalin nama sai a wanke shi sai a zubar da ainihin asalin ita miyar, amma naman sai a gyara shi sai a ci gaba da amfani da shi. وقد سئل ابن عباس عن هذه المساله فقال يغسل اللحم ويؤكل. An taba tambayar Ibn Abbas cikin sahabbai shi ma sai yace gaskiya abin da za a yi sai a ainihin wanke wannan nama shi na asali din sai a ainihin zubar da miyar da sanwa din. Wala mukhalifa lahu fil marq min ashabihi dhakarahu Ibn Khuwaizmandad. Al-Imam Ibn Khuwaizmandad shi ya ambaci wannan magana. So da dama in nazo kan sunan malamin nan kullun nakan fadi kissoshi da tarihin shi waɗanda za su karfafi jama'a. Ibn Khuwaizmandad dattijo ne dan shekara 63 jama'a yayi wa kanshi fada. Ya je shiga makaranta aka fara koya mishi alu an baki wa uzal bara ba guje har ya iya babbako ya iya farfaro ya iya komai da komai har ya sauke Qur'ani ya zo ya karatun hadisi da fiqihu har ya zama babban malami da yake kaji malamai na kafa hujja da shi. Na karkace ka makara ba za ka je kai karatu ba. Gashi nan duk inda ta turke sai ka ji ainihin Qurtubi ya ce Ibn Khuwaizmandad ya ce kaza. Akwai tafsirin shi musamman wanda yana Al-Qur'ani shine qut a wajen tafsiri inda ya wurin Malikiya ne, inda kaji sun ce qala Ibn Khuwaizmandad, Ibn Khuwaizmandad ya faɗi kaza. Yana daga cikin ainihin abin da malaman Andalus, Allah madaukakin sarki ya taimaka. to sai kuma bayani dangane da jini shin jini wai najasa ne ko ko ba najasa ba mafi yawancin malaman fiqh suna ganin cewa duk inda aka ce jini kawai najasa ne amma wannan maganar gaskiya saboda Allah ba ta da dalili daga alqur'ani ko hadisi jinin da kadai ya tabbata cewa najasa ne nau'i biyu ne shine dukkan jinin da ya gurbace ya zama ruwa yana wari to wannan najasa ne amma kadai jinin jikin dan adam ya yanke da kwalba yanzu ko jinin zakara ko kaza haka duk wannan ba najasa bane domin Abdullahi dan Mas'udin wata rana ya ji kiran sallah yana cikin fidar raqumi ya ji an kira sallah kawai sai wanke hannun shi ya taho kamar yadda za ka ga mahauta yanzu suna yi ya taho ga jikin shi da jini da sauransa ya zo yayi sallah wannan dabbar duk da ake cin namanta jinin ta ba najasa bane haka jinin da ke zuba jikin dan adam in dai ba rubabban jini wanda yana wari ba kaga to jinin da ke cikin gyambo kenan kaga najasa ne to amma nau'i na biyu na jinin da yake najasa shine jinin haila jinin haila da shi da jinin biki wato jinin haihuwa to waɗannan jina ne najasa ne amma jini da ke fitowa a hanci idan habo ya faru ko kuma jini da ke fitowa lokacin rauni to wannan ainihin ba najasa bane in kun fahimci wannan magana da kyau to ita ce asalin tattaunawa da muka kwana akai jiya ina hukuncin a ɗibo jini jikin wani a mayar da shi jikin wani tunda ba najasa bace babu laifi to sai aka dawo kuma wannan tattaunawa sai ta sake reshe to idan wani ba musulmi bane aka ɗibo jinin shi aka zuba a jikin musulmi fa ya halatta don anan ana duban dan adam da dan adam ne ina fata an gane anan jinin da Allah madaukakin sarki yake cewa innamal mushrikuna najisun najasar ba najasar ainihin jikinsu bace ko kuma a ayanihim ko halittarsu ko makamantan haka najasar aqida ce saboda haka jini na Kirista za a iya diba za a iya sanya wa musulmi a jika haka nan kuma koda a ce kodar musulmi ta samu matsala sai wani Kirista ya yadda zai bashi babu laifi za a iya dauka aidin a dasa mishi ko wani abu makamancin haka ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka dangane da naman alade kuma kun san mun tattauna dangane da abin da ya shafi naman alade kitsan alade da sauransu amma duk da haka malamai suka ce abin da ya shafi ainihin gashin alade kama a ce gashi na alade gashin shi za a iya shece bayan shi ayi gashin shi ayi matashin kai ko ayi wani takalmi da shi wannan ainihin babu laifi ina fata an gane amma abin da ya shafi naman shi ko kitsan shi ko makamantan haka wannan lallai malamai sun tabbatar da cewa bai halatta ba amma duk waɗannan bayanan kamar yadda na gaya mana da alade da kare duk wannan idan aka ce na ruwa ne to gaskiyar lamari sun halatta kai tsaye a ci ina fata mun gane Allah ya taimaka to mun tattauna dangane da halatul ittirar kuma ko eh mutumin da ya shiga halin larura da halin kunci to waɗannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan dama da na so mu tattauna insha Allah ta'ala a ƙarƙashin ainihin wannan aya na'am shi dai bai yadda ba in shari'a ta ce halal ne ai halal ne ya rage kuma in yana kyama a ɗabi'ar shi kawai sai ya ce shi kada a sa mishi ina fata an gane yawa amma ai asali ba jin din ne ba jinin bane jin din ne zai yi tasiri kuma jin din dan an sa mishi ba zai dasu a jikin shi ba wato sinadarin halitta wata mas'ala daga cikin mas'alolin abubuwan da suka haramta wannan ya yi reshe dangane da ina hukuncin mutumin da ya haɗi ƙaya kifi ta makale mishi ko wani ƙashi ya makale mishi sai likita ya ce in ya sha giya kun san giya tana buɗa to tana buɗa makogoro to in ya sha giya makogoron shi zai buɗe ƙayar ta wuce to suka ce ya halatta tunda ya zama duk ana magana famanitturra ne ana magana wanda ya shiga halin larura to amma with the modern technology yanzu likitocin zamani suna iya cirewa ba sai an yi wannan ba za su iya haskawa a cire shi kenan a zare abin insha Allah ta'ala shi yasa jama'a a tashi a yi ilimi Allah madaukakin sarki ya taimaka eh eh ba magani ake kallo ba nan ana kallo a matsayin ittirar din aka kalla ba a kalla abin a matsayin an yi magani da giya ba an kalla abin ne akan matsayin ita giyar ta zama za ta je ta buɗe wurin ne sai suka kalli halatul ittirar wato ya ci wani abu ne wanda abin ya rike mishi wuya a haka suka kalli abin ba su kalli abin a matsayin magani ne akai da giya ba domin magani ne da giya bai ainihin halatta ba Allah ya kiyaye duk ya tattauna waɗannan matsalolin hatta irin wannan yin magani da ita din da sauransu amma dai Allah ya kyauta to jama'a kun ji waɗannan ayoyi insha Allahu ta'ala waɗanda su ne ayoyin da muka karanta a jiya sakamakon haka su suka yi reshe dangane da waɗannan hukunce-hukunce waɗanda ainihin muka fitar Allah maɗaukakin sarki ya taimaka za mu ci gaba da karatu insha Allahu ta'ala akan aya ta 174 a cikin suratul baqara na'am to malamai sun tattauna dangane da waɗannan abubuwan ina hukuncin sayar da jini ko kuma sayar da ainihin koda amsa mafi nagarta da suka kai a kanta shine bai halatta ba yawa amma in za ka ba da taimako ne dangane da jini wannan malamai sun tafi akan halaccin haka akwai inda kuma yake iya zama wajibi idan kai an tabbatar da cewa kai kuma ba za ka galabaita ba ko ka jikkata dangane da koda wannan malamai gaskiya sun tafi akan rashin halaccin sayar da ita ko kuma bayar da ita suka ce saboda ya tabbata cewa likitoci sun tabbatar da cewa ita koda ɗaya ce take wa ɗan adam amfani a lokaci guda ɗayar tana zama matsayin standby ne wato kamar in waccan ta yi failing ta gaza ko ta samu matsala sai ta ɗaya ta ɗauka sai suka ce to a daidai lokacin da zaka ɗauki koda ɗaya ka bayar saboda ya zama wancan ya rayu to kai kuma ka saka taka rayuwa a cikin garin to yanzu ya za a yi da wancan kenan sai a san in akwai wata hanya to in babu kuma shikenan sanadin da Allah ya kaddara mishi kenan amma ina da yaqini insha Allahu ta'ala masu bincike in suka ci gaba da bincike za a gano menene ainihin abin da zai zama maganin ire-iren waɗannan a ci gaba dai da bincike shi yasa muke cewa ƴaƴan musulmi Allah ya yi mana baiwa mu musulmi dan haka ku dage ka je kana koyan karatun alqur'ani kana koyan sunna kuma kana medicine kana kaza logic kaza kane kana hadawa da biyayyar Allah wattaqullaha wa yu'allimukumullah sai kaga Allah madaukakin sarki mai yiwa ta hanyar ka ya fitarwa da musulmi ko kuma al'umma wani halin kunci da suke ciki Allah madaukakin sarki ya taimaka to bismillah malam na'am
innal ladina yasmuna ma
الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب lallai wadanda suke boye littafin da Allah madaukakin sarki ya saukar wa bayin shi wayashtaruna bihi samanan qalila suna sauya littafin Allah da ɗan kudi ɗan kadan ulaika ma yaakuluna fi butunihim illa an-nar ba abinda suke ciwo cikin su irin wadannan mutanen sai wuta wala yukallimuhumullahu yawm al-qiyama rana al-qiyama Allah ba zai magana da su ba wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su daga duk wani laifi da suka aikata babban da wancan laifi walahum azabun alim kuma akwai azaba mai radadi a yiri tattare da su a cikin wannan aya akwai gargadi dangane da waɗanda suke boye abinda Allah madaukakin sarki ya saukar malaman yahudawa ne ko malaman musulmi ne sai dai malaman yahudawa akuyar cikin su ta yi kuka dangane da wannan danyen aikin sun yi tun a zamanin annabi Musa alaihi salatu wassalam sun yi ta kokarin yadda za su kawar da mutane daga fahimtar littafin Allah. Lokacin da Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya bar duniya, sun yi ta kokarin yadda za su ainihin boye gaskiya. Annabi Isa ya zo, suka ci gaba da wannan ɗabi'a, tafiya ta tafiya sai suka haɗu gaba ɗaya da malaman Yahudu da Nasara wajen wannan ɗanyen aiki, shine boye gaskiya. A inda al'amari ya fi musu tsanani shine sanda Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya bayyana. A lokacin sai suka yi ta kokarin boye gaskiyar cewa Annabi manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam. Da tafiya ta tafiya manzancin Annabi ya bayyana, sai kuma suka yi ta kokarin di yadda za su yi wata doka wadda tasu ce, dokar su ce, kuma ta yi daidai da littafin Allah, sai su yi ta kokarin danne ta. Yanzu misali yau din nan da karatun mu ya kai inda ya kai a cikin karatun fiqh sirra, zamu zo za ku ji wannan abin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce a yi wa su waɗannan mutane da suka ci amana shi din nan, yana nan a cikin Old Testament. Ka duba cikin Deuteronomy 13:14, ma'ana a cikin Deuteronomy, cikin tsohon alkawari ne, shine at-tasniya al-ishah, a cikin sura ta 13, tun daga aya ta 14 har zuwa aya ta 16, zaka ga inda Allah madaukakin sarki a cikin littafin su, with all the changes and the adulteration, duk da canje-canjen da suka yi, amma sai da Allah madaukakin sarki sai da suka bar wannan magana tana nan cewa duk wanda aka tuhunce shi da cin amanar yaki da kuma saba alkawarin zaman lafiya, to abin da ya dace shine a kashe shi, a kuma kwashe dukiyar shi a raba tsakanin al'umma. Amma ya kama garin a kona shi a cinna mishi wuta a yi mishi haka. Yana nan a cikin Deuteronomy 13:14, ma'ana sura ta ainihin 13 daga aya ta 14 zuwa ainihin har ta 15, in ka karanta za ka gani. Za ku ji shi ma ainihin professor zai kawo mana a cikin ainihin wannan a cikin Bible, zai dauko daga Old Testament. Ma'ana yanzu abinda aka yi musu kenan, ko abinda Annabi ya musu yayi daidai da dokar su kenan. Kuma ku dubi wannan ita ce dokar duniya. Duk inda aka kama sojoji waɗanda suka shiga harkar juya mulki, me ake musu? In ta kwale musu, kashe su ake yi. Haka nan duk wata gwamnati in ta kama wani yana katsalandan na wajen kifar da ita, me take mishi? Kisa take. Amma an kaje ka duba malaman tarihin su, suna rubuce-rubuce, sai su ce haka siddan Annabi ya je kewaye kauyen Banu Qainuqa, ai ko Banu Qurayza, ya je kawai ya kama su duk ya kashe su, dama da haka ya mallaki duniya. Ba haka bane. Shi yasa kuna buƙatar ku karanta ainihin tarihi. In na ce tarihi ba na musulunci kadai ba, ka tafi jami'ar Ahmadu Bello ko Dan Fodio ko wacece, ka je ka karanta history, ka tafi Ingila ko America, ka je ka karanta international history, ka zo ka ga cewa me za ka iya yi dangane da shi. A cikin mu akwai waɗanda suke professors ne a cikin history, hatta duniyar karatun tarihi ta amintu da su, amma ba su yi wani tasiri dangane da addinin musulunci ba, saboda ba su san musulunci ba. Yanzu muna kira zuwa gare ku ne, saboda yanzu transition ne ake yi. Yan boko mu na farko a arewacin Najeriya, mafiyancin su ba san addini ba, very few of them. In ka cire irin su ainihin Dr. Abubakar Imam, Dr. Abdurrahman Mora da makamantan, su ne suka san addini, shi yasa suka rinka hada abubuwan su da abin da ya shafi addini. Amma yan kadan ne kwarai da gaske, mafi yawancin yan boko mu bokon kadai suka sani. Dan haka zaka ganshi an ce professor ne, idan yazo ya tsaya sallah sai ka ji tausayin sallah kafin shi, ita sallar kanta za ta ci wuya a hannun shi, bai san addini ba. Yanzu transition din da ake wannan ilimin nasu, yanzu ku ne dalibai za ku je, kana nan ka iya Qur'ani, ka iya hadisi, ku je su koya muku. To nan gaba sai a same ku ga kunan ku din ne ustazan kuna nan, kuma ku din ne za a samu kun san history din, shine za ku sa rariya ta tace abubuwa. Hatta da yawa daga waɗanda suka karanta fa musulunci a Najeriya a shekarun baya a cikin jami'o'in mu, ba sun karanta bane saboda suna da aqida ko tunani na musulunci. Wasu sun karanta ne kawai by accident, ya rasa me zai karanta sai je karanta Islamic studies. Dan haka sai kaga gashi Islamic studies yake, amma kuma sai kaga babu tarbiyya tattare da shi.
ku je ku saurari kasusuwa na daga na 1 har zuwa na 10 na muqaddimar hikba din nayi magana ire-iren waɗannan a ƙasar nan da yawancin su wasu mun san su sun yi rubuce-rubuce game da addinin musulunci wanda an zo an sa shi a syllabus na ƙasar nan amma wasun su ko sallah ba sa yi mun san su ne ba wai mun karanta ba sa yi ba sa yin sallah saboda ina ganin cewa musuluncin da ya karanta daban da shi kanshi kawai da ya karanta ne kawai hamilul lil ilmi ne Allah madaukakin sarki ya kiyaye boye gaskiya da Allah madaukakin sarki ya saukar da ita a cikin littafan shi an fahimta jama'a dabi'a ce ta miyagun malamai abinda nake so kawai ka fahimta kenan kace miyagun malamai ba lallai kace malaman yahudu da nasara ba domin kullun aka zo tafsirin alqur'ani sai a ce yahuda da kristoci kenan a al'ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab ana lura ne lafazin me yake cewa yake innal ladina yaktumuna ma anzalallahu min alkitab da Allah ya ce yahuda wanda suke boye littafin Allah ran da aka samu malami musulmi yayi fa kaga ba za a hukunta shi akan haka ba amma saboda mu'jiza alqur'ani ta tabbata akan duk wanda ya laifin sai Allah ya ce duk waɗanda suke boye littafi da Allah ya saukar da ya ce ta da kuma ya ce littafi bai ce at-taura ba kuma bai ce alqur'ani ba sai bashi a matsayin jinsin littafin Allah duk wani littafi na Allah da ya saukar sai ku kuka je kuna boyewa saboda kuna dan karban wani abu dan kadan Allah madaukakin sarki yake cewa ba komai kuke ciwo cikin ku ba sai wuta ranar alkiyama kuma Allah ba zai magana da ku ba sannan duk laifin da kuka isa kiyama da shi Allah ba zai wanke ku daga wannan laifi ba akwai azaba kuma mai radadi tana nan tana sauraron ku Allah yace ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda
wadanda alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal 'adaba bil maghfira fama asbarhum 'ala an-nar
zalika
zalika bi anna Allaha nazzala al-kitaba bil haqq wa inna alladhina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id
Allah yace irin waɗannan masana waɗanda suke boye littafin Allah saboda kuɗi da suke karɓe ɗan kaɗan sune ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda suka dauki shiriya suka bayar suka yi ciniki aka ba su bata wal azaba bil maghfira kuma suka dauki gafarar Allah suka bayar aka ba su azaba dukkanin wanda Allah ya bashi ilimin littafin Allah ai ya nufin shi da rahama haka manzon Allah ya faɗi cikin hadisin Bukhari yace man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din wanda duk Allah ya nufin shi da alheri sai fahimtar da shi addini to aka ce kai malami Allah ya nufe ka da rahama Allah ya nufe ka da alheri ya baka littafi ka san sunna ka san kaza to kuma sai ka koma saboda dan wani abu da zaka samu kana ainihin kaucewa ko kuma ka koma kana wasu tsubbace to wannan dai shiriya ce da Allah ya baka sai ka dauka ka bayar sai ka karbi bata azaba ce ka karbo ka dauki gafarar da ake sa rai irin ka ya samu sai ka ainihin bayar da ita Allah madaukakin sarki yace fama asbarhum ala an-nar kai mamakin irin hakurin da waɗannan za su yi a wuta ma'ana wannan irin hakuri yanzu sun yadda su yi hakurin azaba ma'ana ta'ajjub ne wannan fama asbarhum ala an-nar kai mamakin za su iya hakuri da wuta ko kun fahimta jama'a Allah yace zalika abinda yasa Allah ya musu hukuncin cewa sun dauki azaba sun ainihin wato karbi azaba sun bayar da gafara sun dauki shiriya sun bayar sun karbi bata bi annallaha nazzala alkitaba bil haqq Allah ya saukar da littafin shi ne dan a tsaida gaskiya to kaga mutumin da ya koma yana tsaida ƙarya da littafin Allah to ya saba wa manufar Allah dangane da saukar da littafin Allah ko kun san cewa daga cikin ƴan tsubbu akwai waɗanda suke daukar alqur'ani suke rubuta shi da jini na'am akwai ko kun san daga cikin ƴan tsubbu akwai waɗanda suke rubuta alqur'ani a birkice na'am akwai duk waɗannan ba su ne dalilan da suka sa Allah ya saukar da alqur'ani ba Allah ya saukar da alqur'ani ne a karanta a ji wa'azin kuma a yi aiki da shi to sai zama kai ka koma qur'ani kake tsafa-tsafa da shi suratu yasin da kuke jin ana cewa wani zai je yayi wa wani yasin gaskiya ne suna daukar suratu yasin suna cewa suna asiri da ita sai kaga an siyo tabarmi guda bakwai sababbi sai a samu daki wanda yake yayi da'ira sai a kewaye da waɗannan tabarmin wannan da zai yi wannan asiri a cewa shi da yasin sai ya ainihin dauko qur'ani suratu yasin yana karantawa duk inda yazo daidai inda mubin take sai kaje ya ce ajib ya saka ya ilu ajib ya kanka ya ilu duk waɗannan kadan ne daga ciki jama'a ba lallai bane ina yin waɗannan misalan ku kwatanta daidai da abin da suke yi na faɗi wannan sirrin tun a karatun sarumul battar ya wajen shekara 15 da ta wuce domin me daidai lokacin da mu kuma masu wa'azi na sunna muke kokarin bayyana maka sharrin da ke cikin wannan abu idan ba mu yi taka tsantsan ba in muka faɗi hakikanin yadda suke abin wani kuma haka zai samu kisa wasu abubuwan kunji na faɗi misali ne kawai nake yi amma dan ka gane irin hadarin da ke cikin waɗannan abubuwa Allah madaukakin sarki ya kiyaye Allah ya saukar da littafin shi ne don a tsaye da gaskiya dan haka in dai kana da gaskiya karanta littafin Allah kai wa'azi da shi in kana da gaskiya karanta littafin Allah kai aiki da shi in kana da gaskiya karanta littafin Allah ka tofa wa wanda bai da lafiya in kana da gaskiya ka karanta littafin Allah ka roki Allah duk wannan ba laifi bane jama'a ka je ka samu alramma a makaranta yana karatun alqur'ani ka ce akramaka Allah nazo ayi min roƙon Allah ne Allah ya biya min bukata kaza Allah ya biya min bukata kaza abin da ya saukaka ka kawo ka bashi wannan kuma sadaka ce ba ta da alaka da wannan ainihin addu'ar da zai maka kenan inda bai kawo ko kobo ya baka ba kai alramma zaka ci gaba da addu'a don dama qur'ani dai kana karantawa amma yanzu abin da yake so so yake in ka gama karatun nan ko ka samu wata matsaya ka ce ya Allah ka biya wa na bukatar shi saboda girman alqur'anin nan da muke karantawa to duk abin da ya shafi gaskiya to ayi shi da alqur'ani ayi shi da littafin Allah wa innal ladina ikhtalafu fil kitab Allah madaukakin sarki yace kaga duk waɗanda suke rikici game da littafin Allah magana daya ce to in har zai zama wane ya karanta littafin Allah yace kaza wane ya karanta littafin Allah yace kaza sai kuma a ji rikici ya kacabe Allah yace lafi shiqaqin ba'id waɗannan suna cikin sabani wato sun saba ma Allah kuma sun yi nisa da manufar littafin Allah shi littafin Allah in ana karanta shi kara haduwa ake to in ya zama ana karanta littafin Allah ya zama kara rikici ake abinda Allah yake cewa waɗannan mutane sun yi nisa da littafin Allah ku kaddara irin yadda galibin tafsirai suke in ba dan aka dan samu sassauci ba fa jama'a sassauci aka samu shi ma fa sassaucin ba dan Allah bane galibi aka samu da kowa yana jiran watan azumi ya zo ne ya samu wasu ayoyi da zai rugurugu da waɗanda ba ƴan kungiyar shi ko dariƙar shi ba har ma in aka kwana bakwai azumi tafsiri yayi tafsiri almajiran shi suka ji bai fara rugurguza suwa na ba zai ce kai malam tafsirin bana dai baya dadi wallahi saboda mun ji baka cin uban suwa na ne ka ji tafsiri kuma ya zama aikin ƴan daba ka ji cin uba a tafsiri to saboda haka in yazo rana ta 8 to sai kaga ya shiryo in ya samu wata kwana to sai kwankwatsa sun aka tayi sai kaji ana cewa kai malam ai yau tafsiri yayi dadi ai an ci uban su inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wannan abiyan ne me ya zama fitina jama'a sai da sarkin musulmi ya amfani da kungiyar jama'at nasrul islam aka kira dukkan malamai daga kungiyoyi gaba daya aka tara su to amma basu ji ba fa basu daina ba don a wannan shekara wa'azi aka yi musu nasiha da shekara ta kewayo sai mai martaba sarkin musulmi ko mai alfarma sai yayi dabara sai je ya hada kai da NBC hukumar ba da lasisin gidajen rediyo da ainihin jaridu da talabijin har wakilansu suka zo a wurin taron annan aka yi anan kawo Kaduna anan ofishin jama'atu nasarar islam aka zo mai martaba sarki ya miƙe jawabi sarkin birnin gwari ya miƙe jawabi sannan aka ce to hukumar yaɗa labarai ta Najeriya da hukumar da ke ba da lasisin gidajen rediyo sun ce duk malamin da aka samu yana faɗin maganganu waɗanda ba su dace da tsare-tsaren da aka yi ba to ba za a sake sa tafsirin shi ba kun ji dalilin da yasa sai suka yi tsitke suka daina cin uban juna kaga kenan galibi ba dan Allah bane idan yadda kake tafsirin nan shine iya abin da ka yadda da shi ba abin da zai sa dan an ce za a daina sawa ka ce shikenan bari ka canza
ko kuwa da sai ka ce a'a mu haka zamu yi tafsirin mu in za ku sa ku sa an ba za ku sa ba ku bari to amma saboda kowa ba kauye ne yana son a ji murya shi a radio to shikenan sai ka ji ya canza sai zo yi tafsirin kamar ruwan sanyi kuma wani ma tunda dai har babu irin wannan ko wallahi wasu sun daina yin tafsirin dan dama wani ba shi da abin fadi in yazo aka ja aya daya to shikenan sai ya samu wata kwana sai ya rike kwalan yan dariqa ko yan izala shikenan sai ya talilu har a tashi wawaye kuma su nemi shi kabbara ku ji tsoron Allah duk abin da zaka fadi a wurin tafsirin alqur'ani Allah ya saukar da alqur'ani ne dan tabbatar da gaskiya kuma wallahi duk maganar da ka fadi ka danganta ga Allah ko ga manzon Allah a ranar alkiyama za a sake binciken ka in ya zama alkali da yake hukunci za a bincike shi me kake tunani kai wanda kai kana karanta littafin Allah ne shi yane wa littafin Allah dauki daidai ne yana dauko aya ne da tace a jefe a yanki hannu a kashe haka ce ranar alkiyama za a sake duba hukuncin ne balle kai da ka fassara littafin Allah gaba daya ka ji tsoron Allah sayyidina Abubakar shine mutum na biyu a cikin wannan addinin na musulunci tambayar shi akai akramaka Allah wa inaban wa abba ko wa fakihatan wa abba wa fakihatan wa abba haka tambaye shi menene fassara wannan aya yace bai san ma'anan abba ba haka ce kana balarabe yace to jama'a ina fassara muku ban sani ba wace kasa za ta dauke ni wace sama za ta iya lilibe ni yanzu wani aka jawo aya ya rasa abin da zai fadi game da aya sai je dawa da ku ya shiga wasu harkoki shikenan ya mantar da ku an yi shewa an yi dariya sai ya ce alaran mai ci gaba ya mai da ku sa karkaru kwarai da gaske Allah madaukakin sarki kiyaye saboda haka Allah madaukakin sarki ce shi yake cewa zalika bi anna Allah nazzala alkitaba bilhaq ai abin da yasa shi Allah ya saukar da littafin shi ne dan ya tabbatar da gaskiya wa innal ladina ikhtalafu fil kitabi duk waɗanda suka yi sabani game da littafin Allah suka saba wa abin da Allah ya ce lafi shiqaqin ba'id waɗannan su ne suke cikin sabani da kekke cewa wadda take tayi nisa daga hanyar Allah Allah madaukakin sarki ya tsare Allah ya ce laysal birra na'am
laysal birra
sarki sai ya rinka tarbiyar musulmi sannu a hankali malaman su da waɗanda ba malamai ba sarakuna da waɗanda ba su da sarauta attajirai da talakawa a cikin jeren giyar wannan aya ta suratul baqara Allah madaukakin sarki ya kawo tarbiya iri-iri tun daga abin da ya shafi tauhidi da aqida abin da ya shafi mu'amala da kyautatawa abin da ya shafi ibadoji da kuma halin taimakawa Allah ya ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi biyayyar Allah ba ta taƙaitu ne akan fuskantar da fuskar ku gabas ko yamma ba
abinda Allah madaukakin sarki yake magana a nan shine wasu in sun tashi sallah suna kallon ainihin gabas ne ba dan komai ba saboda Ka'aba tana gabas da su wasu kuma in sun tashi sallah suna kallon yamma ne saboda Ka'aba tana yamma da su dai kenan na biyu wasu musulmi ne in sun tashi suna kallon ainihin gabas saboda gabas din nan ce daidai da alƙiblar su wasu kuma kristoci ne in sun tashi su kuma suna kallon ainihin Baitul Maqdis saboda nan ne daidai da alƙiblar su ala ayyati hal abinda ake so a nuna maka ba tsayuwar sallah ne da inda kake kallo shine ke mai da kai mutumin arziki ba nan take ba sai Allah ya ce walakinnal birra nagarta da halin kwarai ta tabbata ga man amana billah ga wanda yadda da Allah to yadda da Allah na farko shine ka yadda cewa akwai Allah karka kafir cewa babu Allah in ka yadda akwai Allah ka yadda Allah daya ne sannan kuma ka yadda cewa a cikin dayantakan nan tashi yayi komai kuma a cikin dayantakan nan tashi yake da siffofin da babu wanda ke da irin su a cikin dayantakan nan tashi ya cancanta a bauta mishi shi kadai wannan ita ake nufi da yarda da Allah sannan har wayo yana daga cikin yarda da Allah duk wata siffa da Allah ya siffanta kanshi da ita ka siffanta Allah da wannan siffa ba tare da tantama ba ko kadan haka nan na daga cikin yarda da Allah ka siffanta Allah da duk wata siffa da annabin shi ya siffanta shi da ita na daga cikin siffofin da Allah ya siffanta kanshi da su a cikin alqur'ani Allah ya siffanta kanshi da cewa shi daya ne Allah ya siffanta kanshi da cewa shi guda ne babu irin shi qul huwallahu ahad Allahu samad Allah ya ce wa huwal wahidul qahar Allah guda ne wanda yake rinjayar kowa kuma babu irin shi Allah ya siffanta kanshi da cewa ar-rahmanur rahim mai gamammiyar rahama ne a nan duniya dan haka yake saukar da arziki da ruwan sama da lafiya kowa ya amfana mai bin shi da mai saba mishi amma a lahira kuma yana da wata siffa ta tausayi wadda mu'mine kadai zaiwa ka yadda da waɗannan siffofi ka yadda da siffar da Allah ya ce waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka zai zo a ranar alkiyama tare da mala'iku sahu sahu karka ce al'amarin Allah ne zai zo in kai haka kai kuskure a cikin tauhidi ba a dauko wata aya da ta siffanta Allah a hada ta da wata ayar da ta yi wa Allah wata siffar a ce ainihin za a fassara daya da haka a fiqhu ne ake yin haka sai sa ko ka koyi fiqhu kuma sai ka je ka koyi tauhidi shine magana da ne muku ranan ko ka koyi ilimin bautar Allah sai kuma ka koyi ilimin sanin Allah jama'a kun fahimci wannan da kyau misali Allah madaukakin sarki yana cewa kullu shay'in wa yabqa wajhu rabbika wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram fuskar ubangijinka komai zai hallaka ya batta wannan fuska mai daraja da mutunci ita kadai ce za ta wanzu yanzu wannan yana tabbatar da yana tabbatar da Allah yana da fuska yana tabbatar da cewa kuma komai zai hallaka amma fuskar Allah madaukakin sarki ita za ta rage to a cikin wata aya kuma fa sai Allah madaukakin sarki yake tabbatar da irin wannan siffar ta cewa me ta cewa zil jalali can yace zul jalali nan kuma sai yace zil jalali tabaraka ismu rabbika zil jalali wal ikram a can yace wa yabqa wajhu rabbika sai yace zul jalali yana siffanta fuska anan kuma yace tabaraka ismu rabbika sai yace zil jalali anan yana siffanta zatin shi ne da girma da mutunci a can kuma yana siffanta fuskar shi da girma da mutunci to anan ba za ka ce ka dauko aya daya kamar ka daya ta cikin daya ba a waɗannan ayoyin biyu ne kuma sakon da suke dauke da shi biyu ne kuma ba su da alaka da ka dauko ka takuda su ka fassara su ko ce sai ka fassara ta cewa aya ta zo ta nuna Allah yana da fuska fuska kuma tana da girma tana da daraja aya ta sake zuwa kuma ta ce Allah madaukakin sarki shi da kanshi yana da girma kuma yana da daraja to amma ka ga masalan fiqhu ce ko sai ka dauki daya sai ka hada ta da daya misali da Allah madaukakin sarki yana yazo yana magana dangane da kisan kai da kuma kafara kisan kai sai ya ce me fatahriru raqabatin mu'minatin sai a yanta bawa mu'mini
amma da yazo yana maganar zihari kuma fa sai yace fatahriru raqabatin sai yace kawai wuya bawa to sai malamai suka ce kaga nan da Allah madaukakin sarki yace a yanta bawa to ba za ka yanta bawa kowanne iri ba sai kai yawo cikin qur'ani kaga akwai inda Allah ya siffanta bawan nan sai aka ga a can wajen kisan kai da Allah ya ce a siffa a yanta bawa duk da hukuncin ba ɗaya bane amma kafarar ɗaya ce ya siffanta bawan da imani to sai a ce daga yau duk wanda kafara azumi ta kama shi idan zai yanta bawa to sai mumini duk wanda kafara ta kama shi ta zihari sai dai mumini zai yanta kamar yadda duk wanda kafara kisan kai ta kama shi sai mumini in aka ce me yasa a wurin azumi ba a kawo sharadin imani ba a wurin kafara zihari ba a kawo sharadin imani ba me yasa ba za ka bari can a yanta mumini nan kuma a yanta kowane iri ba sai ka ce a'a ka'ida fassara qur'ani game da ayoyin hukunce-hukunce ta hukunta a dauko a fassara junansu amma ka'ida dangane da hukuncin fassara qur'ani ta sifofin Allah fa to ta hukunta kowace aya ma'anar da ta zo da ita a tsaya a kanta haka da Allah ya ce waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka zai zo tare da mala'iku a wata ayar kuma Allah ya ce mala'iku za su zo to karkace wannan ayar da aka ce ubangiji zai zo da mala'iku kace tana nufin kawai mala'iku za su zo sai kace a'a Allah zai zo dan haka siffar Allah daga cikin siffofin Allah shine zuwa Allah zai zo ranar alkiyama da kanshi jama'a kun fahimci wannan to ire-iren waɗannan suna daga cikin abin da yake lazimin imani da Allah fa shi yasa kafin ka ce kai imani da Allah sai ka duba ka gani duk abin da yazo a Qur'ani na siffa Allah kana yarda to sai kuma a dawo duk abin da yazo a cikin sunnan manzon Allah na siffa Allah shi ma dole ka yarda ka siffanta Allah da wannan siffa Allah madaukakin sarki ya aika da annabi ne dan ya fassara alqur'ani kuma ya wakilta shi fassara alqur'ani kuma annabi ya aikatar da wannan aiki manzon Allah ya ce karshen dare Allah yana sauka daga saman bakwai zuwa sama ta daya ya ce wane ne zai bauta mishi ya karba wane ne zai roke shi ya amsa sai ka ce to yana daga cikin siffofin Allah saukar Allah daga sama ta bakwai zuwa sama ta daya in aka ce to yaya yake sauka sai ka ce baka sani ba domin aya bata siffanta ba hadisi bai siffanta ba ko kun fahimta jama'a a to tunda baka fahimci haka ba to kace baya sauka mana sai kace a tunda Allah annabi ya ce yana sauka yana sauka ko kun fahimta sai ka fadi iya abinda aka fadi to yana daga cikin lazimin imani da Allah saboda haka cewar mutun yace a yani ma na yarda da Allah a yadda da Allah na farko shine ka yadda da duk abin da Allah madaukakin sarki ya fadi ka yadda akwai shi ka bauta mishi ka yadda da siffofin shi da darajojin shi wal yawmil akhir kuma lallai ka yadda da ranar lahira waɗannan suna daga cikin halayen nagarta yarda da ranar lahira wal mala'ikati da kuma ainihin wato yadda da mala'iku yadda da ranar lahira daga cikin lazimanta ko sune na farko duk irin azabar da kaji Allah zai yi a ranar alkiyama ko ka yadda zai yi dan haka a gaba ka aikata wannan laifin amma in har aka ga kana aikata irin wannan laifin akwai alamar shakka game da cewa baka yadda da kiyama ba ku duba da kyau jama'a duk mai hankali ido biyu ba magagi ba ya san cewa in ka zo ka zauna akan kwangirin jirgi red lines hanyar jirgi ga jirgi ya taho in ka zauna ya riske ka zai kwankwatse ka haka ne ko ba haka ba yet kuma sai ka zauna ya zo ya same ka anya kai imani da abin da zai faru kuwa in har kai imani da cewa wannan fa shine karshen rayuwarka yana da wahala a same ka haka to in ko haka ta faru sai a ce ko dai baka yi imani da faruwa haka ba ko kuma akwai motsuwa a cikin hankalinka saboda haka zaka ga a wurare da dama sai ka ji annabi yana cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda diya yadda da Allah da ranar lahira yake kaza saboda ranar lahira ita ce ranar da za a yi wa kowa hisabi wal mala'ikati haka ne na daga cikin biyayyar Allah da kuma nagarta ita ce ka yadda da mala'iku hadisi ya bayyana cewa su mala'iku an halice su ne da haske sai ka yadda kuma mala'iku ba mata bane ba kuma maza bane
su kuma wata irin janda ce wadda ba a ce musu maza ne, ba a ce musu mata ne, sai dai an yadda a cikin yarenka in kana yare kai kalmar mala'ika mai take hukuntawa, to anan dan ka ce namiji ko ka siffanta gendarism din, wato wakilin sunan ka ce mala'ika Jibrilu ta ce, sai a ce maka algafar ta malam kana nufin mala'ika Jibrilu mace ne, sai ka ce a, sai a ce me yasa ka ce ta ce, sai ka ce a ai haka Hausarka take, to baka da laifi akan haka. Amma Larabawa ne suka yi ƙarya suka ce mala'iku mata ne kuma ƴaƴan Allah ne, to wannan kalma kafirci ce. To ka yadda cewa mala'iku suna daga cikin halittun Allah madaukakin sarki, su ba aljanu bane, su ba mutane bane, amma kuma Allah madaukakin sarki ya yi su da siffofi da ya ba su iko iri-iri, na daga ciki suna iya rikida su zama duk abin da Allah madaukakin sarki ya so su zama. Dan haka daga cikin mala'iku da ke rikida akwai mala'ika Jibril, akwai Mika'il, akwai Israfil, sannan kuma Allah madaukakin sarki ya maida su bayi ne waɗanda yake ba sa ci ba sa sha, ba abinda suka sani sai ibada, babu dare babu rana, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yaftur, tasbihi suke dare da rana ba sa kakkautawa. To ka yadda da mala'iku gaskiya akwai su, wal kitab kuma ka yadda da littafin Allah, anan ma nau'in littafin Allah ake nufi, ba ana nufin kadai at-taura ko injila ba, a duk littafin Allah ka yadda da shi, wan nabiyina ka yadda da annabawan Allah. To duk wanda yake da irin wannan aqidar jama'a a wurin Allah shine sahibul birr, shine nagari. Amma kawai dan ka zo kai Allahu akbar ka fuskanci gabas kana sallah, har yanzu nagarta bata tabbata ba, sai in an bincike ka kai imani da Allah da ranar lahira, kai imani da mala'iku da littafan Allah da annabawa, sannan za a ce mutumin kirki ne, yana da nagarta. Na ka sayyidina Umar wata ran zai bada political appointment, zai nada wani commissioner ne ko minister ko menene, sai ya kira jama'a waɗanda yake ganin sun san shi, sai ya ce me za ku ce game da wani, sai wani ya ce ai mutumin arziki ne, sai Umar ya ce ya kai ka gane mutumin arziki ne, sai ya ce kullun da shi muke sallah a masallacin mu, sai ya ce bayan nan fa sai ya ce a iya dalilin kenan, sai ya ce a ka taba yin tafiya tare da shi, kun taba tafiya tare, yace a harkar kuɗi ta taɓa haɗa ku, yace a, yace ta shiga ba ni wuri baka san shi ba, kun ji ma'aunin gane mutumin kirki a wurin Umar, ba sallah ba a masallacinku, dan galibi yanzu sai wani ya zo hawa ne ya zo yana son yata, shikenan sai a kira wani ustazu, kai ka san sai ce eh ahlus sunna ne, ka ji dan takife ustazun ne dan takife nake, kai ka san ahlus sunna, kawai daga ya zo masallacinku yayi sallah, shikenan ahlus sunna ne, da haka suke kai ku su baro ku, dan haka in aka tsaya zabe sai je yanke wandan shi sai to wurin yan izala, in ya tashi tafiya wurin yan dariqa ya rike carbi mai tuta, in ya tashi tafiya wurin alarammomi ya samu hirami ya nada ya samu allo, wai gashi nan ma bayan makri yake muku, ba zai zo da siffar shi ta gaskiya ba, yana yaudarar ku ne ba dan komai ba, saboda me, saboda an maida ku wawaye, amma an san cewa shiga da siffa kaza ba ita ta dame ku ba, amma menene ya dame ku, yaya din yake a hakikanin shi kafin ya zo ya tsaya zabe ya yake, ko an fahimta jama'a, kafin ya tsaya zabe ya yake, yana diban kudin shi yana yi muku kaza, sai ya zo ya tsaya zabe sai ya ce jama'a ku zabe ni in na ci zan yi muku, sai ku fahimci mutumin da ya dibi kudin aljihun shi yayi, balle kudin da ake allocating muku zai muku kenan ga dukkan alama. Ya kaga saurari campaign din tazarce na su Abubakar tafawa balewa, bai wuce minti 5 ba me yace cewa ya ku ƴan Najeriya mu ne su jam'iyya kaza jam'iyya kaza jam'iyya kaza shekara kaza muka zo muka yi muku alƙawari, dan haka mun dawo muna neman ƙuri'ar ku saboda duk alƙawarin da muka yi muku mun cika, sai kawai sai yace thank you sai kauce, shikenan kawai ya isa, yanzu ko yazo yana ta zufa yana jam'iyya kaza kuna da dai sai an gama halar da ku jijiyar jikin ku ta tashi, duk dan abincin da kuka ci yayo din, ai muku ƙarya ai muku ƙarya ai muku ƙarya kuma ku yaudaru, saboda haka ku kiyaye jama'a. Ma'auni ne Allah yake gaya mana wane ne musulmi na gari, ba wai sallah kadai ba, Bibi wannan jawabin na Sayyidina Umar, ya kai ka san shi yace muna sallah tare. Kun taba tafiya? Yace a'a. Ashe in kuka yi tafiya tare da mutun nan ne zaka gane nagartar shi ko rashin nagartar shi. Harka kuɗi ta taba hada ku, saye da sayarwa kaga yadda yake ciniki, bashi ya taba hada ku kaga yadda yake, wata mu'amala ta ajiya ta taba hada ku kaga yadda yake. Daga nan ne ake ganewa, haka Sayyidina Umar yace. Dan haka a wannan zamanin, wallahi ku yi hakuri da wannan magana da zan faɗi, da zamanin karban hadisi ne ko, da yawa daga ustazai ba za a karba hadisi a wurin su ba, saboda suna da wata ɗabi'a wadda tana daga cikin ɗabi'ar da malaman hadisi suka fiƙi, ita ce al-ghafla, ghaflatus salihin, wato wai dan kai mutumin kirki ne to sai ka ɗauka kowa ma mutumin kirki ne. Malaman hadisi sun gano kana da wannan sifar, duk inda sunanka ya zo a hadisi sai su ce hadisin munkari ne, sai a ce me yasa, sai a ce akwai sakarai a ciki, wai saboda shi mutumin kirki ne sai ɗauka kowa mutumin kirki ne. Ka dubi yaro, in aka aike shi da naira 20 ba zai sa ta aljihu ba, ba zai ɓoye ba, saboda zuciyar shi fara ce, shi baya kwace kowa kuɗi kuma bai ma san cuta ba, sai ga ya rike ta yana ta nuna wa yara, in ya zo ya shafa wannan hanci ka gani magi zan su haka, saboda me, in ya haɗu da wani ƙato ya fuske tafa ya gudu ya je gida, uwar ta rankwashe shi ko ta mishi duk azabar da za ta mishi, kashe garin aka rankwashe shi aka bashi aka ce saura ka je yau ma a kwace, sai ga ya ɓoye ta yana tafe bai yadda da kowa ba, da yaga kana kallon sai ce zaka kwace min naira 20, kai baka ma san da naira 20 sai ce zaka kwace min ne, ka gani yanzu kaga yayi hankali ko, to malaman hadisi ba haka suke so ba, ba sa son sai an koya maka hankali zaka hankaltu, so suke ka fadaka kafin a fadakar da kai, ka fadaka kafin a fadakar da kai. Ku dubi yadda mutane ba su fadaka da yadda al'amura suke faruwa ba a yanzu jama'a, sai mutum zai taho sallah asuba jama'a sai bar kofar gida a bude, ya manta cewa Najeriyar yau ba ita ce irin ta jiya ba, al'amura sun canza, ko kun gane wannan da kyau jama'a? Duk wannan yana daga cikin abubuwan da sai kun lura, shi yasa da dama ina mai bakin cikin in faɗi wannan magana. Ustazai da dama a arewacin Najeriya har kudancin ƙasar nan sai suka yi fushi wajen mu'amala da ni Albani, zan je garin su wa'azi, sai mutum ya ga kai ya ji malami bari ya tafi Zaria wurin shi, kawai sai tashi sai taho Zaria, in ya zo sai in ce mishi ban san shi ba, wai a lokacin zai kokarin ya gamsar da ni sai in ce mishi a'a, sai ya ɗauka a to ai kai kai wa'azi ka ce a zamanin sahabbai wani ya je wurin wani neman ilimi, sai in ce ka gani, ka ce zamanin sahabbai, yanzu kuma fa zamanin su good luck, za ka haɗa sahabbai da su good luck ne? A wancan zamanin Abubakar ne khalifa, a yanzu fa good luck ne khalifan ku, a wancan zamanin wane ne senate president? Umar, a yanzu fa David Mark. Ko kun fahimta? Su kansu sahabbai bayan kaucewa annabi kaɗan ba a daɗe da rasuwar shi ba, sai ƙarya ta fara bayyana a cikin mutane, ana nan wata rana sai wani ya zo yana ta kwaɗaɗo hadisai, sai Ibn Abbas ya kamar bai san yana karanto hadisan ba, sai wanda ya ce Ibn Abbas baka ji nina ta kawo hadisai ba, ya ce a ai da ne mu muka ji mutum ya ce manzon Allah ya ce sai mu juya, amma da aka fara ƙarya ya ce ko mutum ya ce manzon Allah ya ce ba ma damuwa, sai mu ce wai faɗa maka, daga ina ka ji? To ku dubi jama'a yadda ake. A wancan lokacin jama'a ni na faɗaka game da abubuwa da yawa irin waɗannan, sai a kwashi zagi sai a tafi a kai ƴan uwan musulman Ja'far, ai Albani ga yadda yake, sai a ce a ai ba haka malaman ahlus sunna suke ba, sai in ce a'a, su suna Kano ne, su suna Sokoto ne, suna Maiduguri ne, su zo su ga yadda yanayin zari yake, su faɗaka kar su yi fatawa da abin da suka sani, ana nan sai a kashe malam Ja'far. Me ya faru? Sai suka bullo da abin da hatta mu ba mu taɓa yi a nan garin ba, in za su yi sallah a Kano sai sun kulla masallaci, sai an caja kowa, duk wani baƙon ido ba a yarda da shi ba sai a fitar da shi, su kawo muku hadisi, a ina suka samu, ina suka samu wannan ɗabi'ar? Canjin yanayi ne ya kai suka yi ko? To haka na daɗe a fagen da'awa, wasunsu lokacin ko karatu ba su je sun yi ba,
kamar yadda yau nake fadi jama'a yau shekara 30 da wani abu ina kan minbari hakan na karantarwa a daidai wannan lokacin jama'a da yawancin su wani ko secondary bai gama ba amma sai a zo a ce mishi ai ga abin da albani yake yi sai kawai sai ya ce ai ba haka ake a sunna ba sai ranar da Allah ya kawo shi matsayin da ni nake a kai a lokacin da ya zargin shi kuma sai ka ji ya dau zafi fiye da nawa mun kuma kace wai sai a lokacin sai ce wai ai to ai kaza ne sai ya ce a da kai da kake zargin mu ashe baka san cewa ga yadda dawan garin yake ba yanzu ba kuskure bane jama'a kawai mutun ya zo maka daga Central Africa ya zo maka daga Niger ya zo maka daga kaza kawai ya ce wai ya zo karatu abin da yake tsammani wai ka bashi wurin kwana ka bashi kaza ka bashi kaza ka bashi kaza baka san shi ba yau shekara 1200 Shafi'i ne zai je karatu Madina Maliku bai san shi ba sai Shafi'i ya tafi wurin malamin shi dake Makka Abdullahi ibn Zubair al-Humaidi yace zan je wurin abokinka karatu ne kuma bai sanni ba shine nake so ka rubuta min takarda sai ya rubuta takarda sai ba Shafi'i yace wa Shafi'i in ka je ka fara gabatar da takardar tukuna aka gabatar da takarda Malik ya karanta sai yace ina wanda yazo da wannan takardar sai yace ga nan sai Malik ya jawo shi jika sai ya fara koya mishi karatu yau shekara 1100 me yasa yanzu zaka to wuri na daga Gombe ba za ka je ka samu wani ba da ya sanni akalla ya bugo min waya akalla ya sanar da ni kawai sai mutum ya zo kai akwai wanda ya taba zuwa wurina karfe 2 na dare ya ta buga kofa sakamakon shi ne sai koma garin sai ce ai ba sunna yake ba ashe mun je mun ta buga kofa ya ki bude a karfe 2 na dare so kanku ya waye jama'a inda lokacin karban hadisi ne mafi yawancin ustazan nan ba za a karba hadisi wurin su ba ba dan mutanen banza bane a mutanen kirki ne amma sa karkaru wajen dabi'a shine ka duba ustazu yafi kowa saukin ka yaudare shi kuma ina mai takaicin wannan halin da suka samu kansu wai ustazancin ne mai da su gidadanci wannan ya nuna ustazancin fake ne domin sahabbai su ne ustazai na farko sun fi kowa fitna gashi nan annabi yana rasuwa da suka ga al'amari ya canza sai su ma sai suka sauya jama'a kuna fahimtar wannan dan haka ka san wani irin mutumin za ka yi mu'amala da shi a da za ka iya mu'amala da kowane mutum ni din nan da kuwa ganin jama'a na tashi a gidan haya aka haife ni da wayau na mahaifina ya kama daki ya ajiye duk inda aka yi bako komai dare a muciya sai a ce a kai shi gidan dan Juma Tela yana da daki komai dare baban mu zai bude kofa sai a sauke shi yanzu za ka yi haka karfe 2 na dare karfe 1 na dare karfe 3 ka sauki bako ba zai yiwu ba haka suka yi tatowa daga Okene haka suka yi tatowa daga Lagos sun to wurin Albani karatu sai in ce ban san ka ba sai ce wai yana sauraron kasar dina ne ba haka ake yi ba zamani ne ya canza ba da kowa za ka yi mu'amala ba ko kun fahimta jama'a ko mutum ya bugo maka waya wai sai ya ce wai ka gane ni ni ma sai in zama wawa irin shi sai in ce ka san ba ganin ka nake ba in ka bugo waya kawai ka ce ni ne wani wane wane ka faɗi yadda za a gane ka amma ka gane ni baka gane ni ba ya manta shi yana auna kanshi ne ya manta wayar Albani a cikin minti 5 za ta samu miss call za ta samu text guda nawa shi abin da yake gani mutum ɗaya ne ya bugo mai waya tun da gari ya waye yana bugo mai dan haka yana dauka zai ce a wane ka ga yaya dai kai kaza ina daukan wayan wata ta shigo wata ta yanke wata ta yanke wata shi kawai sai hukunci da shi yaya yake ko kun fahimta jama'a to shi yasa gaskiya sai na koma yan uwan mu malamai dake Kano wallahi alazim sai na koma dariya nake musu akan irin matakin da suka dauka Dr. Ahmad gashi Dattijo ne ya girme mu a shekaru yayi karatu tun kafin mu yi amma bai fara karantarwa a jama'a irin yadda muka fara ba malamin aji ne ranar farko da muka fara haduwa da shi sai ce kai amma kana da zafi ai kaza 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 sai nace a'a ai yanzu ka shigo cikin mu zamu ga kai ma kana da zafi ko baka da shi sai naki bashi ansa hada kana lecturing a jami'a waye zai magana kaka da shi yana tsoron sharrin ka duk wanda ya karatu abinda nake cewa in yace ba mu iya ba kar ya zauna a zaure kar ya zauna a tsangaya kar ya zauna a cikin aji ya fito ya zo yana karatu a jama'a kowa na jin shi kaga zaka iya alheri zaka fadi wani gaba daya sharri ya ji bayan kwana biyu ana nan wata rana sai Dr. Ahmad ya zo yana son zai magana akan tafsirin sawi da kuma ainihin sha'arani a cikin littafin shi tabaqatul kubra nan a makarantar mu na dauka na yi mishi photocopy ya je sai ya karanta yana karanta sai yan dariqa suka ce ya kafirta a kawo kanshi sai na tuntsire da dariya sai ya zo yana ta fada ya ce ba ga photostat din ba sai na ce ayya ka fadi kaga bai ma iya ba wai photostat ya ce ga photostat din ga abin da ya karanta zaka ce ya kafirta ya zagi sawi jinin shi ya halatta sai da almajiran shi suka rinka bin shi da bindigogi ana gadin shi sai na ce ka gani ko malam kaga ka cika zafi gashi nan har an yanke maka hukuncin kisa ya ce to ai gaskiya na faɗa sai na ce mu da ba gaskiya muka faɗi ba na ce you are most welcome to the field maraba ka iso you have arrived so dan mutum yayi degree yayi PhD yayi kaza ya tsaya a ABU yana karantawa Islamic studies ya tsaya a BUK yana karantawa law ya tsaya ina yana karantar da shari'a ya ce a shi mai sauki ne a ya fito wannan fagen namu inda za ka yi magana ka tunkari kowa ko kun fahimta ba lacca nan muka yi da su Malam Ibrahim Ahmad Aliyu ba ba ana ganin su masu sassautawa ba to amma karshe me ya faru sai da aka inviting dinsa har Abuja ofishin commissioner yan sanda ko wane ne IG na yan sanda karshe sai belinsa aka yi akan wannan lacca ta rigakafi nan amma mu fa saboda an daure har an gaji amma su fa kuma maganganun da suke ba na ilimi bane na ilimi ne to me yasa aka yi musu haka to daga nan ne zaka gane zafi ko ba zafi ba duk wanda yake mara gaskiya ne in ka ce yayi ba daidai ba sai ce ka cika zafi to kuma ya za a yi Qur'anin nan ana karanta shi haka jama'a ya zama zai daidai da ra'ayinka mu ma sakin zuciya muke akwai laifuffukan da muna ji muna gani mu karanta sai dai mu kokarin gyarawa saboda ba annabawa bane ba annabawa bane Qur'ani ya zo don ya gyara kowa ne wallahi wani wa'azin sai mun gama yin shi a nan tukuna sannan lokacin sai mu ji ya nashe mu a jika to sannan sai mu ga to dole ne mu ma mu dauki gyara ba annabawa bane Allah madaukakin sarki ya kiyaye Allah madaukaki ya ci gaba da cewa wa atal mala ala hubbihi sannan ya bayar da dukiya a bisa yana tsananin son dukiyar kaji sharadin sadaka kaji sharadin alheri ka san yaro sai ka gani ka ganshi da abinci sai ga ya gudu in yace ya koshi kuma sai zo ya ce maka ungo to ba lada tunda bai bayar ala hubbihi ba to mafi yawancin mutane haka suke in kaga sun baka sai abin da ba sa so wannan aya da wani sahabi ya jita jama'a yana da wata gona wadda take da bishiyoyi da ƴaƴan itatuwa da ruwa mai sanyi wannan ayar kadai ya ji sai ya je ya samu manzon Allah ya ce ya manzon Allah wannan gona ita ce nafi so fiye da komai a duniya kuma naji Allah yana cewa ba za a samu daraja ba sai an bada dukiyar da aka fi so naji Allah yana cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna sannan naji Allah yana cewa wayut'imuna at'ama ala hubbihi saboda haka ko dan kanzo ko dan dagwadago wannan tsautsayi ya kama ne an samu ragowa a gidanka amma tun farko a dauki irin abincin da kake ci a kwano mai kyau na mutunci a fitar da shi a ba almajiri shine an bayar a bisa yadda ake so amma an ci an koshi yara sun yi wasan kura da shi sai a ce wai in ya kwana zai lalace in ya fitar wa almajirai su almajirai su suka nemi ko dan kazo ko dan dagwadago amma kai mai bola ka kai dan da wannan wurin da ka basu da can inda baka basu ba ina zaka zubar bola saboda haka duk wanda yake son ya samu ladan sadaka ya dubi dukiyar da yake so lan tanalul birra Allah ya ce sam ba za ku zama mutanen kirki ba hatta tunfiqu mimma tuhibbuna sai ka duba cikin kayanka wacce ka fi so cikin kayanka wacce ka fi so za ka yi sadakar riga ita za ka bayar ta saboda shi kanshi Allah madaukakin sarki in ya tashi zai baka abin da yafi so ne fiye da komai, kuma abin da kai ma kafi so a wurin Allah fiye da komai shine aljanna. Ina fata an gane. Jarabawa ce, shi yasa kaga sahabbai irin su Abubakar da Umar sun ci wannan jarabawar. Sai su dubi dukiyar su mai zaki da suke jin dadi sai su dauka su bayar. Sannan kuma aka ce ka bayar kana da lafiya. Kada sai mutuwa ta kusa. Sai ka dubi wani gabjejin gida naka kace ka bayar da shi sadaka ƙarya ne. Me yi ba? A barka in ka cika nan da kwana uku eh shikenan sai a zo a san yadda malamai su yi fatawa sai a ce an dawo da shi magada ka so ka yi mugunta. Amma da ranka da lafiyarka ka dauki dukiya ka bayar to ita ce Allah madaukakin sarki yake karbe. Wannan dukiya da zaka bayar sadaka ko kyauta wadda Allah zai karba ka bada ita zawil qurba danginka na kusa. Suwa ne ne danginka? Ka rinka diba kana ba su dukiyar da kake so. Waliyata ma da marayu waɗanda suka rasa iyayensu, musamman waɗanda iyayensu maza ke kula da su, iyayen maza suka mutu a diba a ba su. Wal masakin da ainihin talakawa, wabna sabili da kuma wanda yake matafiyi ne, guziri ya yanke mishi ɗibi ka bashi daga cikin dukiya mai daɗi. Wasa'ilina da waɗanda suke buɗe baki suke roƙo, ya zo ya ce Alhaji a taimaka mini, kana da hali ɗauki ka bashi. Bashi ɗin shine zai maida kai cikakken mutumin kirki. Wa firqabi, sannan ka rinka ɗiban dukiya kana ƴanto bayi, ta yiwu a ce yanzu babu bayi, ku tafi gidan kurkuku ku gani akwai bayi,